Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Safida ta sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 3 ga watan Satumbar shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yanzu dai ta tabbata cewa shugabannin jam'iyyar APC a jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegates maimakon zabar ƴan tinke don fidda gwanin da ake shirin yi. Ko me yasa suke goya ma gwamnonin baya?
Tsoro ne da yasa zukatansu suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kaman za a kore su. To a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zabe shi, in dai zaben sa aka yi, ko ex officio nawa ne ko Adam Oshomole bai isa kore shi ba.
Kuma hakan haka ne, za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku akan cece ku ce da ake yi akan zaben ƴan tinke ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jam'iyyun biyu. Menene ra'ayoyinku akan haka? Lafar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masu saurare, assalamu alaikum. Kasar China ta ce ta alkawarin ƙara adadin kuɗin tallafin da ta yi niyyar baiwa ƙasashen Afirka da zai kai har dala biliyan 60, wanda zai taimaka musu wajen bunƙasa ayyukansu na samar da masana'antu da ababen more rayuwa. Hawa kuma kasar ta ce za ta yafe wa wasu ƙasashen na Afirka basukan da take bin su idan lokacin biyan basukan waɗanda ba sa da ruwa ya yi a ƙarshen wannan shekarar. Shugaba Xi shi ne ya yi wannan alkawarin yau Litinin lokacin da yake bude taron koli da ake gudanarwa tsakanin China da kasashen Afirka a Beijing. Sai dai bai bayyana ko wasu kasashe ne za su amfana da wannan bangaren wannan bashi ba, amma yunkurin na nuna matakan baya-bayan nan da China ke dauka wajen kawar da damuwar da ake nunawa kan yawan basukan China da ke rataye a wuyan wasu kasashen Afirka, da kuma kasar da bashin kila ya zama kamar wani tarko ne da ake amfani da diplomasiya wajen jefa kasashen ciki. Da yake wa taron shugabannin kasashen Afirka sama da 30 jawabi a wani babban ɗakin taro, Xi ya ce tsakanin jari da tafiyar da harkoki a nahiyar Afirka abu ne da zai ci gaba a nafiyar ba tare da gita wasu sharuɗan siyasa makale da ayyukan ba. Wani kundin bayanai na Jami'an Hopkins ya nuna cewa yanzu haka dai China ta riga ta baiwa kasashen nahiyar ta Afirka rancen kuɗi har dala biliyan 125 tsakanin shekarar 2000 zuwa 2016. Yanzu haka dai yawan bakin haure da ke kwarara nahiyar Turai sun ragu ainun, sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske, musamman ma masu bi ta tekun Mediterranean, kamar yadda wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Masu wasa kwabrin kai mutane nahiyar ta Turai suna daɗa ɗaukar matakan kasada wajen wurin sufurin mutane da zuma tsallaka da su tsallakewa da su, yayin da ƙasar Libya ke yawan kame waɗannan jiragen na 'yanci rani. Duk da yake ƙasar ta Libya na ɗaukar tsauran matakai kan waɗannan mutane masu barin ƙasashensu domin zuwa Turai domin neman sauyin rayuwa, hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun shiga ƙasar ta Libya ba domin kawai su isa Turai. Rahoton mai taken tafiya ta ko halin ƙaƙa ya bayyana cewa cikin mutane da yawan su kai 2,276 su ne suka hallaka a shekarar ta gabata, duku da masu ƙasan na ganin suna ɗaukar matakin da ya dace. A bana mutane 1,195 ne suka mutu a yayin da suke ƙoƙarin tsallaka tekun. Ƙasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siriya take yi na ƙaddamar da gagarumin farmakin neman sake ƙwato 'yanci na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen ƙasar, inda ta ce akwai buƙatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya ya zamanto an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wurin. yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif ya tafi birnin Damascus domin ya gana takwaran aikinsa na kasar ta Syria da ma shugaba Bashar al-Assad. Kafofin yaɗa labarai na kasar Iran sun ambato Zarif na cewa ya kamata a tabbatar cewa an maida garin na Idlib karkashin mulkin mutanen Syria kana ci gaba da sake gina kasar ta Syria da maido da yan gudun hijira su dawo gida. Kasar Syria dai tun a cikin shekarar 2011 take fama da yaƙe-yaƙe a tsakanin rukunan kasan daban-daban da suka hada da sojojin gwamnati da sojojin sa-kai da kuma 'yan tawaye waɗanda kowanne suke kokarin ganin ya samu nasarar ikon wani bangare na cikin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Gobara ta lakume tsohon gidan adana kayan tarihi na kasar Brazil sai dai ana kokarin shawo kanta, inji mai magana da yawun ma'aikatar kashe gobara na kasar. Da safiyan yau Litinin, Roberto Robade ya ce za a dan dauki karin wasu sa'o'i kadan kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayan sa. Wannan ginin adana kayan na tarihi ya kai shekaru 200 yana dauke da kayayyakin tarihi da yawan su ya kai miliyan 20.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Batun zaben Ertinke ya jawo cece kuce a jam'iyyar APC. To ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnoni a yaki da zaben Ertinke? Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Yola na dauke da wannan karin bayanin.
Yanzu haka dai ta tabbata cewa shugabannin jam'iyyar APC na jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegate maimakon zaben kai tsaye na Ertinke, wato kato bayan kato da ake kira direct primary, domin zaben fidda gwani da ake shirin yi a yanzu. Wannan batu na Ertinke wato kato bayan kato shine mako ya jace shi kuce tsakanin gwamnati da ke da ra'ayin a yi amfani da rage wajen zaben fidda gwani da kuma wasu 'yan tasawaye zani na jam'iyyar da suka hada shugabannin jam'iyyar a tarayya da ke tare da bangaren shugaba Buhari da kuma shugaban jam'iyyar Adam Oshumoloye. To wai ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnati a yaki da zaben Ertinke wato kato bayan kato? Wannan mako ita ce tambayar da ne wa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adama Ahmad Lawal jim kadan da taron da suka gudanar domin daukan wannan mataki.
Da farko dai mun bi umurni da aka ita uwar jam'iyyar ta umarci kowane jaha da suje su zauna a su fidda irin zaben da suke so su yi. To mu a jihar Adamawa mun zauna mu yi sec meeting, wanda mun zauna mu tattauna mun yadda gaba ɗaya mu za mu yi zaɓe ne na indirect, wanda kuma duka an sa hannu a wanda suke na wannan meeting din, wanda kuma za a kai Abuja. Mun bi doka dai kamar da ita na uwar jam'iyyar ta umarci kowane state su yi. Idan kana so ka yi direct ka je ka zauna ka rubuta kawo, in kana so ka yi indirect ka je ka rubuta ka je ka kawo. To don haka mun zauna duka mu da sec members wanda suke cikin wannan committee din, mun zauna kamar da constitution ya faɗa mu rubuta a matsayin mu na tsaya cewa muna so mu indirect kuma za mu kai na shirin.
To amma ana zargin kan cewa ko shugaban jam'iyyar daman da bazar gwamnati kuke takarawa.
A wannan ba maganar bazar gwamnati, muna ga abin da ya kamata ne mu yi, dan kowace jiha tana da nata damon. In ka duba mu idan yau misali yanzu in zayin kato bayan kato a Lagos ko a Enugu ko a wani wuri, mu a jihar Adamawa kila ba zai yiwa ba.
Ake zaben kananan hukumomi?
Eh, in ka duba zaben kananan hukumomi daban, kuma kullun karka manta zabe ne da kuma watakila shi ba kato bayan kato ake ba, kansoro ne kawai a doka abin da ake kato bayan kato.
To sai dai kuma wasu kososhin jam'iyyar ma na ganin wannan mataki da shugabannin jam'iyyar suka dauka da walakin waye goro amiya. Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa da su ne ma fa a kafa jam'iyyar APC a Najeriya.
Abu ne da suke tare gwamnati tsoro ne da yasa zukatansu suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kaman za a kore su. To a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zabe shi in dai zabansa aka yi, ko ex officio nawa ne ko Adam Oshumole bai isa kore shi ba,
me yasa kai goyon bayan Ertinke wato kato bayan kato?
Abin da yasa muke goyon bayan ayi kato bayan kato saboda gwamnonin nan suna ikirarin su gwamnonin talakawa ne. To muna so mu gani gwamnonin nan na talakawa ne ko ba na talakawa ba ne suna yi dan kansu ne, shine dalili. Wayansu kuma sun mayar da jama'iyyar nan kamar kayan gado. To jama'iyya ba kamfani bace barantana mutun yace ya gada. To dan haka mu abin da yasa muke so a Ertinke, muna so a bambance tsakanin aya da tsakuwa. Wane ne talakawa suke so Adama, wane ne kuma yake cewa yake son talakawa a baki a zuciyarsa ba son su yake yi ba.
Kamar gamawa shi ma wannan dan gani kashinin shugaba Buhari yace aiko ba za ta masa uwabin diga a ruwa.
Sunana Alhaji Isa Ahmed Gonja, state coordinator na Buhari campaign organizer. Zabe kato bayan kato ai manuniya ce mu ga kowa kana da jama'a ne ko baka da jama'a. Mai jama'a shine zai samu galaba, shi yasa aka ce kowa duk talaka yazo ya zabi wanda yake so to wanda ya ci zaben nan lalle mai jama'a ne na jama'a ne kuma
koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan dambarwa na batun irtinke ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Madalla an gaida Ibrahim Abdulaziz. In an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan cece ku ce da ake yi akan zaben irtinke ko na kai tsaye dake faruwa a tsakanin jam'iyyu. Amma kafin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mu shakata da wannan wakar.
Ahmad Shanawa. Baban Chakwai. Shugaban kasa ba ba kuma memba ba banje makaranta mai tsada ba banje Dubai ba kuma banje London ba gidan mu ba a GRA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba ko za na san masaniyar ware wallahi ne ba za na san makaryaci ba ashe gaskiya tana da dadi ashe
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Assalamu alaikum
Alaikum salam.
Da wa muke magana?
Muna magana da Isa mai kati daga Jajjar Yobin Najeriya.
To muna sauraron ka Mallam Isa.
Alhamdulillah. Duk wannan wanda ke sauran to bayan kasu to ga bisa dukkan alamu bai yarda da farin jinin shi bane a siyasa. In Najeriya fatan mu shine ai ga kato bayan kato wanda shine zai nuna farin jinin kowane dan siyasa assalamu
to mun gode kwarai to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka assalamu alaikum
anu alaikum salam
da wa muke magana
dai ban delegate sun sai yune kuma na da tune a nada su a sai saboda haka yace ke idan kowa zai hido ya zabi wanne ka ya rai
to mun gode kwarai to assalamu alaikum
aba Nigeria
assalamu alaikum
aminu alaikum assalam
da wa muke magana
ina magana da dan ladi no wanda daga Bali jihar Taraba Nigeria
to muna jin ka mallan dan ladi
ban ke rade wannan muhawara da ake game da delegate ko kato bayan kato zance ne na fardininka da kuma aikinka da jama'a don haka abinda shugabanni suka ga ya dace ko da an tsoho gaba daya nan wajen za a dosa
to madan dan ladi a ganin ka me ke kawo wannan cece ku ce din
wannan an ce siyasa ce siyasa kuma demokradiya ne kowa yana da ra'ayinsa watakila wasu suna fada domin ra'ayin wasunsu shi ne gaskiya abinda na sani
to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka muna da wani kira daga Kaduna wake magana daga Kaduna
to ayya sabi na tubarka da lasariya
yauwa barka ka dai
sunana Murtala ne ina kiran ku kuma daga garin Rigata da ke a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala muna sauraron ka
To hajja zaben nan FTC ni zan ce ko kuma in ce shi zabe FTC ni na ga matsalolin ta lokacin da aka yi LGP da NRC a idan mu an daura ikon mutane zaki ga wasu suna wani layin sun ga wancan layin zai turin da yake da sun ƙara dawowa layin da shine da mun ga yasa lalata ma ta rikici
to
kin ga wannan abu ni na ga illan shi da ido na nayi wannan zaben lokacin hajja ba da ke hakka take shi an yi na gani da ido na to gaskiya wannan FTC abin da zai nike so kuma za a FTC ai adalci duk mutum ya san duk abu wanda aka baka amana ko ko ba ganin kan kai adalci Allah ya sani kuma ba kai adalci ba ma Allah ya sani kuma za a saka ma da abin da kai da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai Malam Murtala Assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta ala
da wa muke magana
magana da Shehu Arba Sara ke da Sheikh Danko Sagowa
to muna sauraron ka Malam Shehu
kiya kama cikin goyen lokaci yanzu da ban san kowane maudu'i ke magana akai ba
muna magana ne akan cece ku ce da ake yi na ka maganar zaben ƴancin ki a jami'in siyasar Najeriya
to a hakikanin gaskiya mu talakawan Najeriya ba mu yadda da wannan zaben na wannan a ce a tsaya a goyen bayan wanga ya zo layi ya tsaya bayan ka saboda akwai illa ga wannan zaben an kace za a yi shi za a yi kashe-kashe yau ga yanzu kawai mu yanzu ne ji a kiri majalisar mu na mai wanda ke wasu da Danko Sagowa ta gabas wata yi mutane suna so ya ji a kan shi to amma akwai wani wanda ake ce maganar bena sai an ka ce za a yi a za a ina abin so za a haddasa bala'in da ji a kiri wallahi za a kuma kawai Maiduguri domin ba ba goyi ba wannan abin ba wannan ba alheri ba ne
to Allah ya kyauta Allah ya sauka to Allah ya sauka to assalamu alaikum to jama'a har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC maudu'in mu kuma na yau shine muna magana ne akan cece ku ce da ake yi akan zabar ƴancinke ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jami'in Najeriya mun samu wani kira assalamu alaikum assalamu alaikum to mun rasa wannan kira assalamu alaikum da wa muke magana assalamu alaikum
ah sunana sanarabu Simon Ladagu Wamgyo Akraw Balakalum Ogoro
to muna jin kamar honorable Simon
gaskiya game da ƴancinke da kuma wato kato bayan kato mun tabbata da wannan abin wanda Allah ya sa shi zai tsaya dole ne ya samu ko tayaya aka bi saboda ka duk yadda gamnoni na jahohi suka shirya to wanda Allah ya bashi da tilis ne domin Ubangiji ne mai bada mulki ko kuma shugabanci ga wanda ya so a lokacin da saboda haka duk murdiya duk yadda aka yi wanda Allah ya so din shi zai zama din shi zai zama so saboda haka a bari wannan zaben a hannun Ubangiji kuma mu tsaya ƴan siyasa shugabanni malamai pastoci su tsaya mu
to mun gode kwarai malam Mr. Honorable Simon muna da wani kira assalamu alaikum
wa alaikum salam
da wa muke magana
kuna magana da Umaru Adamu daga Bai
to muna jin ka Malam Umaru
mu dai a takaice a gaskiya mu wannan zaben ƙarfin kai nan shi muka sa a gaba kuma shi muke so don har in Allah ya yarda za a yi shi din ko da yake na ji an ce wasu jihohi za su yi ne ƴancin jihohi kuma za su yi shi haka kaman yadda aka saba yi to amma mu a gaskiya a jaha irin na Maiduguri muna so a mana wannan zabe da ƴancinke din mu yi
to mun gode kwarai Malam Umaru da kuma wannan kiran naku muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a nan yana cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga shirin mu na gaba a dakace ne karfe 4:49 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da zuwa ga wannan sabon shiri na labaran wasanni na farko a cikin wannan wata na Satumba shekarar 2018. In an jima kadan za mu samu wani masani ya mana fashin baki akan shin tsakanin kotunan Najeriya da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wa yake da tasiri ko kuma ikon yanke hukunci a rikicin shugabancin kwallo a Najeriya ne. A yanzu bari mu fara a kasar Kamaru inda hukumar kwallon kafa ta duniya din FIFA din ta kara wa committee na gudanar da harkokin kwallo a can karin watanni uku domin ya kammala aikin da yake yi na neman tada komadar harkar kwallo a wannan kasa din. FIFA ta ce wannan karin da ta yi wa committee da ake kira normalization committee na Kamaru wato ta yi shi ne domin ba shi damar ya shirya zaɓuɓɓuka zuwa cikin shugabancin hukuma din nan da zuwa 16 ga watan Disamba wannan shekara lokacin da wannan wa'adi da ita FIFA ta yanka zai kare. Shi dai wannan kwamiti yanzu shekara ɗaya da aka kafa shi kenan domin a watan Satumban bara ne aka kafa shi kuma aka ba shi aikin ya sake shata ƙa'idoji da dokokin gudanar da kwallo a cikin hukumar kwallon kafa ta Kamaru da ake kira FIFA Foot. To sai dai ba za a iya gudanar da zaɓuɓɓuka ba sai an gama yi wa su waɗannan dokokin kuskure ma wannan dokokin kuma tun shekarar 2011 aka kafa su. Wani rahoto da BBC ta bayar ya ce an baiwa shi kwamitin damar ya shirya wannan shirye-shirye din kuma ya gabatar da shawarorinsa ga ita FIFA ta amince da su kafin a shirya zaɓe. Tunzu bari mu je Najeriya inda muke ci gaba da nazari na abubuwan da suka janyo rikici a jagorancin hukumar kwallon kafa ta wannan kasa din. Yanzu Phoenix Amaju ya koma kan kujerarsa ta shugabanci bayan da jan kunne da kuma barazanar da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi na hana Najeriya shiga harkar kwallo ya tilasta aka janye Chris Giwa daga wannan shugabanci bayan da ya je mamaye harabar hukuma din. To a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa na Murya Amurka a makon da ya gabata mun tambayi Ahmed Shu'aibu Gara wanda tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Gombe ne kuma sananne a kan nazarinsa na harkokin kwallon kafa Najeriya din na ya bana fashin baki akan wannan al'amari din ta ya muka karkare da mutane biyu suna ja in ja kan wannan shugabanci na hukumar kwallon kafa ta duniya musamman ma mun so mu ji shin idan ana rikici irin wannan tsakanin hukumar a Najeriya da kuma ita hukumar kwallon kafa ta duniya wa yake da tafada.
Tsarin kundin mulki na Najeriya ya nuna cewa duk wata doka da ka kawo daga ƙasar waje wanda ta sha bamban
da
ta cikin gida to ta cikin gida ita ta shata za ta yi aiki. To anan sai kuma aka samu matsala ita kuma ƙungiyar kwallon kafa ta duniya ta ce duk wanda ya yarda da ita har ya shige ta
dole
yake da sharuɗanta sa'annan kuma duk abin da ya faru ba za ka je kotuna na ƙasa ba.
To amma su kotun Najeriya sun san da haka da suka ɗauki Chris Giwa suka ɗora shi kan kujera bayan kuma Amaju Phoenix ne farkon wanda FIFA ta amince da shi.
To a tsarin shari'a duk ɗan Najeriya da ya kawo kuka wajen kotu zai saurare shi. Ba za ta ce a ba zan saurare ka ba saboda ai wannan abun ya shafi da hukumar kwallon kafa na duniya wanda abubuwan ta ba a kawowa kotu.
Amma ya kai tun can farko sunayen mutanen nan biyu ya fito a matsayin kowanne shugaban hukumar kwallon kafa.
Eto na farko hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana da dokokinta. Dokokinta shine wato akwai abin da ake kira Congress wanda duka ya kunshi shugaban
kungiyoyin kwallon
kafa na Najeriya gaba daya wanda a tsarin doka suna da dama su zauna su saka ranan zabe
su kuma zabe wanda suke so
su kuma zabe wanda
suke so shugaba na kasa.
Aka zo aka yi zabe bisa ga ka'ida bangaren Giwa suka zo suka yi nasara. A lokacin da bangaren Giwa suka yi nasara sai kuma aka je aka zauna a wani hotel daban aka ce to wannan zabe da aka yi ba daidai ba saboda akwai mutane da yawa wanda suke da hakkin su jefa ƙuri'a ba su jefa ba. To a lokacin shine aka tafi aka ce za a yi zabe a wuri aka sa za a yi zabe a wuri. To a lokacin shi kuma Giwa ya suka ce to tunda muka ci nasara ya za a ce za a sake zabe shi kuma a lokacin Giwa sai ya tafi kotu shine aka tafi aka sake aka ce a je a yi a wuri. To aka je aka yi a wuri sai Amaju ya zo ya samu nasara.
To Alhaji Ahmed Shu'aibu Gari kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Gombe a Najeriya lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na Murya Amurka. Muna da sauran abubuwa da dama da muka tattauna da shi da za mu ci gaba da kawowa nan gaban Allah da. A madadin sa ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin Maryam Amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. A duk ranar Litinin din farkon cikin kowanne watan Satumba na duk shekara, Amurka na daukar hutu domin jinjinawa ma'aikatanta kan aikin su da kwazon su ga ginawa da ci gaban Amurka. A ranar 5 ga watan Satumba shekara 1882 sama da mutane mata da maza 10,000 suka shirya fareti da gangami akan titunan Manhattan domin bikin ranar ma'aikatan kwadago na farko da aka taba shiryawa a tarihin Amurka. Kungiyar kwadago ta ma'aikatan birnin New York ce ta shirya waccan ranar ta farko domin mutunta ma'aikata waɗanda suka yi fafutukar neman ƙarin albashi, rage awoyin aiki da kuma inganta yanayin aiki na ma'aikata. Rana ce ta murna kuma rana ce ta sadaukarwa, rana ce da ma'aikata suka yafe albashinsu na wannan ranar don nuna sadaukar da kawunansu wajen samarwa ma'aikata na gaba haƙoƙinsu na albashin aikin da suke yi. Ma'aikatan Amurka sun samar da sauyi a ƙasar da sauran duniya baki ɗaya da ingantacciyar rayuwa da ba a taɓa gani ba a tarihin duniya. Manoman Amurka sun fi na kowace ƙasa fitar da kayayyakin abinci a duniya, kuma sun fi manyan ƙasashe da ke samar da kayan gona a duniya, wato ƙasashen China da India, samar da isassun kuɗaɗen shiga na ƙasa. Haka kuma Amurka na fitar da tataccen man fetur fiye da kowace ƙasa a duniya, kuma tana samar da sama da kashi 40 cikin 100 na fasahun sufurin sararin samaniya da na zirga-zirgar jiragen sama, da kuma sama da kashi 11 cikin 100 na kayan alatu masu amfani da lantarki da ake kerawa a duniya. Amurka ce tafi mafi yawan hanyoyin mota fiye da kowace ƙasa a duniya, inda take da hanyoyi masu nisan sama da kilomita miliyan 6,500. Kashi 90 cikin 100 na gidajen ƙasar Amurka na da iyalan da suka mallaki akalla mota ɗaya, yayin da kamfanonin ƙera motocin Amurka ke ƙera kusan motoci miliyan 3 a kowace shekara, wanda shine kusan kashi 5 cikin 100 na ɗaukacin dukkan motocin da ake ƙera a duk faɗin duniya. Wani sirri na haɓakar tattalin arzikin Amurka shine ƴancin da kowane ba'aburke ke da shi na zaben aikin da yake so yayi, da kuma ƴancin ƙirƙirar sababbin ma'aikatu da kuma gyara tsofaffin. Abinda muke gani yanzu shine sake inganta kuzarin Amurka, a cewar shugaba Donald Trump. Abokan hulɗarmu za su gane cewa Amurka ta shirya domin sake ɗaukar jagorancin dukkan ƙasashen duniya. Za su ga Amurka na da ƙarfi, Amurka na alfahari, kuma Amurka na da ƴancin walwala. Ba mu da niyyar cusawa kowa hanyar rayuwarmu illa mu haskaka ta, a cewar shugaba Trump. Za mu nuna misalin hanya mafificiya da kowa zai bi. Wannan shine sharhin Maryam.
Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Da ya bayyana muku.
To a gafarce mu, yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Kasar China ta yi alkawarin ƙara adadin kuɗin tallafin da ta yi niyyar baiwa ƙasashen Afirka da zai kai har dala biliyan 60, wanda zai taimaka musu wajen bunƙasa ayyukansu na samar da masana'antu da ababen more rayuwa. Haka kuma kasar ta ce za ta yafe wasu ƙasashen na Afirka basukan da take binsu idan lokacin biyan basukan waɗanda ba sa da ruwa ya yi a ƙarshen wannan shekarar. Shugaba Xi shi ne ya yi wannan alkawarin yau Litinin lokacin da yake taron koli bayani wanda ake gudanarwa tsakanin China da kasashen na Afirka a Beijing. Gobara ta laƙume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar Brazil, sai dai ana ƙoƙarin shawo kanta, in ji mai magana da yawon ma'aikatar kashe gobarar na ƙasar da safiyar yau Litinin. Roberto Rabade ya ce za a ɗan ɗauki ƙarin wasu 'yan sa'o'i kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa. Yau Litinin kasar Majalisi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Mrs. Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mrs. Lehman, Safina Tasada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.